أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله. فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Godiya da goyon tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwar mu da ku a wannan jammaci na Lahadi 23 ga watan Ramadan shekara na 1438 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda shine jammaci na 18 ga watan 6 shekara na 2017 miladi. Mun ci gaba da karatun tafsirin Alkur'ani mai girma wannan masallaci mai albarka ga masjidin Sahaba ke nan da sabuwar unguwar Jiyali a cikin garin Bauchi. A inda ku tunawa jiya mun tsaya ne karshen aya na tara cikin wannan sura ta suratu Ali Imran, inda za mu sake maimaita aya na 8 da na 9 domin ƙarin bayani. Na'am, in Allah ya ci.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani akan zancen ar-rasikhuna fil ilm, wanda dama a ƙarshe sun ce kullun amanna bihi kullun min inda rabbina, wato duk abinda aka faɗa mun yi imani da shi daga wajen Ubangijinmu. Sai suka ƙara da cewa rabbana, ya Ubangijinmu, la tuzigh qulubana, kada ka karkatar da zuƙatanmu ba'da idh hadaytana, bayan ka shiryar da mu. Wato za mu ga a galibin lokaci wato akan yi addu'a ne da kalmar ar-rabbu a wajen addu'a, a ce rabbana, domin ana neman amsawa ne. Ita ko wato amsawa tana daga wato janibin ayyuka ne, wanda ita kuma ayyuka alaƙanta da rububiyya ya fi akan alaƙanta da uluhiyya. Wato za ka ga alaƙar wato magana akan sifofin Allah ta fuskan zatinsa sun fi dangantuwa zuwa ga uluhiyya, amma magana akan ayyukan Allah kuma sun fi dangantuwa wato zuwa ga ainihin wato rububiyya. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato abinda suke faɗa, suna cewa rabbana la tuzigh qulubana, ya Ubangiji, kada ka karkatar da zukatanmu. To malamai suka ce shi rabbana a nan wato mansubi ne biya'in nida al-mahzufa, wato duk lokacin da ka ce rabbana to kamar akwai ya'u wanda ka shaye wanda za a kaddara. Nan ya sa rabban yake zuwa mansub wato da fatha, wato abin nufi an share wannan saboda a sassauta. Sannan kuma don neman albarka na fara magananka da sunan Allah da yare da baka sa wani abu, amma asalin zancen ya rabbana ne. Saboda haka ya rabbana la tuzigh qulubana, ya Ubangiji karka karkatar da zukatarmu. Wannan jumla ta la tuzigh qulubana jumla ce du'a'iyya, ai kaga addu'a mutum yake, amma za mu ga ta zo da shiga ne na korewa wato na hanyi la tuzigh qulubana. Wannan kuma ba zai yiwu a ce mutum wato ya yi ƙoƙarin hana Ubangijinsa wani abu ba, ka ce kar ka yi kaza, ai ba kana yin wa Allah dokaciya ba ne, an hane ko? Domin idan an ce hani ne, abinda ake nufi da hani wato shi ne talabul kaffi ala wajhi al-istila, wato ka nemi mutum ya kame a bisa fuskan kafin karfin sa a ce kai bar abu kaza kaga wannan a bisa babin kafin karfin sa shine zaka iya hana shi wannan ko mutum da ya isa ba ya fara nema daga ubangijin su cewa ya bar wani abu don a matsayin ya fi karfin ubangiji saboda haka malaman balaga suke cewa idan an fuskantar da nema daga na ƙasa zuwa na sama ya zama addu'a idan daga na sama ne dawo wajen na ƙasa to ya zama umarni saboda haka in na sama yace bari sai kabari ya zama umarni idan na ƙasa yace to Allah cin maka a bari kaga wannan shi ba yana baka umarni bane kaga shi na roƙo ne saboda haka tunda na ƙasa ne yake cewa Allah ai kar ai kaza to nan ya zama roƙo kenan saboda haka wannan la ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا نهيا ما سيئات لا تدعيا وتو ابن نبي كنان كان روقوني لا تزغ قلوبنا يا ubangiji kada ka karkatar da zukatan mu ba'ad iz hadaitana bayan ka shiryar da ai wato kada ka karkatar da ita bayan ka shiryar da mu hidayat bilala da kuma hidayat at-tawfiq ربنا لا تزغ قلوبنا wato anan sai aka danganta aikin da mutum zai yi wanda yake gwada karkacewar sa zuwa ga zuciya me yasa da saboda ita zuciya ita ce shugaban gabbai amma mutum yana nufin kara karkatar da shi ne dukan sa ai da zama abin da yake fada da bakin sa ba daidai ba abin da yake aikatawa da hannun sa ba daidai ba abin da yake yi da kafan sa ba daidai ba to amma sai ya zan wato ba haka shi mutumin yake ba wato sai mutumin ya zan wato yana nema daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ainihin wato kada ya karkatar da zuciyarsa saboda ita zuciya wato ita ce shugaban gabbai gabaki daya sai ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna fil jasadi mudugha za salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wahiy al qalb wato annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ku saurara cikin jiki akwai wani tsoka idan wannan tsokan ya gyaru to dukkan jiki ya gyaru idan wannan tsokan ya baci to dukkan jiki ya baci ku saurara wato wannan shine ainihin zuciya wannan ke da yake nuni da ishara da cewa wato lallai idan zuciyar mutum ta lalace ko mutum ya lalace wato da baki dayansa saboda haka lallai ne mutum ya tashi babu ji ba gani wajen wato yakan abinda duk zai lalata masa zuciya mai riƙa roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wato ainihin ya taimake shi ya ainihin wato kyautata rayuwarsa sai sa Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato ya muqallibul qulubi tsabbit qalbi ala ta'ati ya mai juya zuciya tabbatar da zuciya na akan yin maka da'a so wannan ita kuma zuciya wata yanki ne tabbatacciya a kirjin mutum sannan kuma ita ce wato take juya dukkan abin da din mutum sai sa Allah ya ce fa inna la ta'mal absar
fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur
Allah ya ce fa inna la ta'mal absar wato ita abin nan barin hanyar Allah zai makantar da ido amma yana makantar da zukata wanda suke cikin kirarwa wato ya gwada ma cewa zuciya a kirji take wato wajen zaman ta kenan sannan kuma hankali na tare da ita duk da za mu zo mu bayani akan irin hankalin da ke tare da zuciya Allah madaukakin sarki ya ce afalam yasiru fil ardi
afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha
to kaga nan da yace afalam yasiru fil ardi me yake mutane ba za su tafiya ba a bayan kasa fatakuna lahum qulubun sai ya'qiluna biha idan suna da zukatan wato sai su samu zukatan da za su hankalta da ita wato sai ya gwada cewa kamar hankali wato yana zuciyar to akan haka a wakan abin nan gini akan wannan dalili zai bayyana mana cewa lallai hankali a zuciya yake ba kwakwalwa yake wato hankali yana zuciya ne ba wai na kwakwalwa ba sai dai malamai sun yi sabani a da da yanzu shin hankalin nan yana zuciya ne ko yana kwakwalwa wanda ne Qur'ani ya gwada hankali yana zuciya ne saboda Allah ne ya faɗa kuma Allah shi ya fi sanin mutum to hankali yana zuciya to sai dai hankalin da yake zuciya shine hankali na gudanarwa wato hankalin da yake zuciya shine hankalin gudanarwa shi hankalin da yake kwakwalwa shi hankali ne na riska da suranta wato in yanzu na ce maka na haɗu da wani mutum wato wanda yake ya ce a gaishe ka dan ya ce kun taɓa zama a gari kaza a wurin aiki kaza to yanzu abinda zai suranto ma wannan mutumin kwakwalwanka wato da kwakwalwa ne za ka suranta shi waye ne ke da shi ka fara tunani shi waye muka zauna da su a wurin aiki da kaza da kaza sai ka tambaye ni ya yake dogo ne gajere ne mai kaza ne ya muryarsa kaza da sauransu to wannan kana sanin wannan tambayan ai kana ta suranta mutumin ne wato a cikin kwakwalwanka lokacin da ka isa kan wanda ka min tambaya na ce eh shi ne to yanzu da kwakwalwa za ka yi idrakinsa za ka gane cewa ai lallai wannan shi ne saboda haka hankalin da ke cikin kwakwalwa hankali ne na at-tasawwur wal idrak wato wanda ake suranta abu ne kuma a yi riska da shi amma hankali da ke cikin zuciya ita ce hankalin da ake yin gudanar da abubuwa gudanar da aiki da ita saboda haka ita kwakwalwa tana surantawa tana hankalta wato ita kaman mai tarjama ce ga zuciya wato ita kaman tana tarjama ne ga zuciya kaman abinda zuciya ta nufa to ita kuma hankali a ita kuma kwakwalwa ita take wato tarjama wannan abinda zuciya ta ainihin wato nufa ko kuma take yin sharhi abinda zuciya take nufi sannan kuma ta ɗauko abin daga kwakwalwa ta kawo ma zuciya domin aiwatar da shi nan ba ta an gane saboda haka za mu ga cewa ita zuciya ita take ba da umarni shi ko ita kuwa kwakwalwa ita take isar da wannan umarni za mu ga cewa duk lokacin da wato ainihin wani abu ya faru to zuciyar nan wato ita za ta fara ainihin wato reaction a kan wannan abu amma wanda zai isar ma dukkan sasanni kuma wato kwakwalwa abinnan kwakwalwa ne zai fara reaction zuciya kuma ita za ta isar wato ma dukkan sasanni saboda haka sai zama janibin wato kwakwalwa ita tasarrufi ne da tadbiri ita take sarrafa abubuwan take gudanar da shi ita kuwa wato ainihin hankali a kwakwalwa ita take surantawa ta riski abu kafin ta je kan abu za ta yi nazari a kansa ya yi ne zai haifar da sauransu idan an je kuma wajen yin aiki to zuciya ita kuma za ta bayanin ya za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi so ina kan haka muka ɗauka za mu ga babu iskali tsakanin waɗanda suka ce zuciya abin nan hankali yana zuciya ne da wanda suka ce hankali yana ina yana kwakwalwa za mu ga babu cin karo da juna cikin magana saboda wato hankalin nan na tasawwur da idrak yana kwakwalwa na tasarruf wa tadbir shi kuma yana cikin zuciya saboda haka suna haɗuwa ne gaba ɗaya wajen yin aiki Allah ya ce rabbana la tuzigh qulubana ya ubangiji karka karkasar da zukatanmu ai abu nufi istiqamatul qulub wato ka tsayar mana da zukatanmu kada ka karkasar da ita ba da iz halaytana bayan ka shigar da wannan jumla ba ana nufin wato alfahari ne da ita ba sai dai ana nufin wato tawassuli ne ta hanyar bayani akan ni'ima sabiqa da Allah ya yi maka dan kana son a baka lahiqa wato Allah madaukakin sarki ya maka ni'ima ta shiriya sai ka ce ya Allah kar kuma ka batar da ni bayan ka shiriyar da ni wa kana alfahari da shiriyar da aka maka na baya bane a dan kana itirafi ne da ni'imar da Allah ya maka ta shiriya saboda haka kake roƙonsa ya ƙara maka ni'ima na tabbatar da kai akan shiriya kada ya karkatar da kai saboda haka a cikin nan wato akwai jinjina wa Allah akan sabiqin ni'ima wato da ainihin yayi maka ba da in hadaitana wannan hidaya ta jilala ce da ta tawfiki wato shari'a ce ta nuni da ta kuma dasarwa saboda haka wato Allah madaukakin sarki yayi mana ishara zuwa ga haka a cikin alqur'ani cewa lallai wato akwai hidayah ta irshadi akwai hidayah ta tawfiki daya ta tawfiki ita ce Allah ya faɗa kan cewa amma samuda
wa amma samuda fa hadaynahum fastahabbul ma ala alhuda fa akhadathum sa'iqatul adabil huni bima kanu yaksibun
Allah ce wa amma samuda fa hadaynahum amma kaga samuda wa mun shiryar da su kaga wannan wato dilala ce hidayah ce ta dilala Allah ce mun shiryar da su wani irin shirya shirya an musu bayani to mun turo manzanni sun musu bayani fastahabbu al'ama ala al-huda ya Allah ce suka fi zaban suka fi san makanta akan shirya wato kaga ashe wancan shiryar wanda aka ce mun musu ba na datarwa ba dan ba su riga sun hau kan hanya wato an musu bayani sai dai kuma ba su yarda da bayanin da aka musu ba yana daidai da wa'innaka la tahdi
wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim
duk wannan dai mun lura za mu ga dilala ce wato hidayah ce ta dilala to wannan mutumin dindana kan shari'a sai ce ya Allah ka tabbatar da mu akan shari'a kada ka bari mu karkace bayan ka shari'ar da mu kaga kenan yana nufin shari'a wato ta dilala da ta tawfiki tunda shi already yana kan wato wannan shari'a kuma bai samu ya hau wannan shari'ar ba sai bayan da aka mishi bayani akan shari'ar ya fahimce ta kaga dilala ta zo sannan tawfiki kuma wato ita ma ta zo saboda haka a cikin mutane akwai waɗanda suke Allah yakan haramta musu wato shari'ar nan gabaki daya akwai wanda kuma yakan haramta musu guda daya akwai wanda kuma yakan ba su duka biyu so da haka wanda aka masa wa'azi ya ji wa'azi kuma sai ya gyara kaga shi ya samu duka biyu ya samu hidayatu ad-dilala da kuma hidayatu tawfiq wanda yanzu misalin kristoci wanda bai iya barin abin da yake kai ba kaga shi duka biyu bai da shi wato abin nan an mishi bayani bai gane bayanin ba sannan ko bai shiryan ba domin su dama sun bata ne saboda ba su san gaskiyan ba daga rashin sanin gaskiya shine mutum bai samu dilala bai hidayatu dilala ba ma sannan kuma bai karɓi gaskiyan ba kaga bai samu hidayatu at-tawfiq ba to sai kuma su yahudawa wato su kuma sun bata ne a bisa sani kaga su suna da hidayatu dilala su an musu bayani sun san bayani amma dai sun ki su karɓi wannan shari'a ɗin wato saboda ba su samu hidayatu at-tawfiq rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma hab lana hab bima'ana a'ti wato an ce alhiba ana nufin kyauta wato bima'ana alhidayatu ko kuma al'ata'u bila iwaz wato a ba ka wani kyautan da ba sai ka ba da wani makamancin abin da aka baka ba ko kuma ba sai ka ba da wato tukuici ba sannan kuma ya zama a baka cikakkiyar kyauta wanda kuma ba za a goranta maka Allah madaukakin sarki wato shine yake irin wannan baiwa yake wato irin wannan kyauta saboda haka shiriya da Allah zai maka ka gane musulunci ka rike shi babu kyautan da ya kai wannan da aka baka shiriya ta musulunci to an baka babban kyauta yasa Allah ce balillahu yamunnu alaikum
yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين
وقال يمنون عليك أن أسلم ألا يتسنى مكبولي وتويدا سم سبنك يا الله يكي بل الله يمن عليكم ألا يتسنى مكبولي أن هداكم للإيمان ومشي يشير يتكوزوا بإيمان saboda haka kenan shiryarwa da Allah madaukakin sarki zai maka na imani ba karamin kyauta ba saboda haka suka ce hablana ayya ubangiji ka bamu min ladunka daga gare ka alimana in min indika wato wannan ladunkan sun jingina wannan kyautan zuwa ga Allah ne wato domin kada a samu wani ya goranta musu akai an gane ko dan ya zama wannan kyauta na Allah ne shi kadan sa babu wanda yake da hannu ainihin wato a cikin ta wannan kyauta da Allah yake bayarwa yana bayarwa ne wato gurgurdan abinda mutum yayi na da'a da yadda da abinda Allah mafukin sarki wato ya kira shi akai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sayyidina Abu Bakr yayin da ya tambaye shi wani addu'a zamu kai a cikin sallan mu sai ce kace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni yace ya ubangiji lallai wato na zalunci kai na zalunci ne yawa kuma ni na tabbatar ba mai gafarta zulubai sai kai ka gafarta mini wata gafara daga gare ka kuma ka ji kaina sun kaga anan wato yayi ikirafi da zunubinsa ya yarda shi ne zunubi sannan kuma ya yarda ba wanda zai iya wannan gafaran zunubin sai wa sai Allah to irin wannan abu ubangiji yake shi kai laifi ka yarda kai kuma ka gwada ba wanda zai iya yi kai sai shi to nan za ka samu Allah a cike da gafara za ka same shi da rahama saboda haka ce hablana min ladunka rahma ka ba mu daga wurinka wato rahama wannan rahama sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala wadda ana amfani da rahama wani lokaci akan ni'imar da Allah yake yi domin ita ni'ima tana daga cikin asabu rahmati wato gurbi ne na rahama Allah dan Allah ya ma ni'ima wato yana gwada cewa wato ya tausaya maka yayi maka rahama kamar yadda Allah ya ce wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha
wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanahu wa yanshuru rahmata wa huwa al-waliyyu al-hamid
kaga sai Allah ya ce wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha Allah shi yake saukar da ruwan sama min ba'di ma qanatu bayan mutane suke da tsammani wato an shiga fari babu ruwa an damu an hankali ya tashi Allah yake sai ya saukar da ruwan sama bayan su dai da tsammani wa yanshuru rahmata sai Allah ya yada rahamar sa menene rahama kaga yanzu wato wannan saukar ruwa da Allah madaukakin sarki yayi ya zam wato rahama ga mutane kaga ai ni'ima ce saboda haka kenan wani lokaci ni'ima akan dauke shi shine rahama saboda shi ni'ima ai alama ce ta tausayawa da Allah yake yi ga mutane huwal waliyul hamid Allah shine mai kaunar bayinsa mai fitintar lamarinsu wanda ya cancanci a gode masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin kudusi ya ce Allah ya ce wato aliyati wa aljanna anti rahmati arhamu biki man asha ke rahama ta ce ina jin kai da ke wanda na gaba kaga kenan ashe ni'imar Allah wato ana amfani da shi a matsayin rahamarsa saboda afar ne na rahaman Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sa wani wuri da Allah ya ce wa amman ladina biyaddatu
wa amman ladina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun
in ka lura anan ana magana ne akan yan aljanna da kuma wanda za su samu wanda ita ce aljanna kuma aljanna sai Allah ya kira ta da suna rahama wa amma alladhina biyaddat wujuhum amma wanda fuskokin su suka yi fari farare kal fa fi rahmatillahi ina cikin rahama Allah ne rahama Allah kenan suna cikin aljanna sai sai ce kun fiya khaliduna a cikin ta da su da wani kaga ana magana aljanna saboda haka ana fassara rahama Allah wato asalin tausayawa ko jin kai sannan ni'imar da Allah ya yi wa mutane ma ana kiransa ainihin rahama saboda haka yanzu da kuka ce wato hablana min ladunka rahmatan ka ba mu rahama daga wajenka suna nufin ko ya ji kayinsu ko kuma ya ba su wata ni'ima an fahimta ko saboda haka wato anan kenan idan an ce rahama zai dauki wancan zai dauki wannan hablana min ladunka rahma wato wanda za ta zama ita ce ni'ima wadda ita ma ni'ima tana daga cikin asa na rahama to abinda ake cewa da rahama shine wato abinda ake samun abinda ka nema da shi kuma ka samu tsira wato daga abin da kake tsoro da abin da kake so idan ka nema sai ka samu ai ka samu rahama abin da kake tsoro sai ka guje masa ai ka samu rahama saboda haka idan aka hada rahama da gafara kamar yadda yake a nan to sai ya zama rahama ita ce husulul maqlub gafara kuma annajat min al marqub wato lokacin da kace rabbana hablana wato lokacin da kace hablana min ladunka rahmatan wato ya ubangiji ka bani rahama to anan kaman kana neman ya baka abin da kake nema ya tsiratar da kai daga abin da kake tsoro to amma idan ka hada su duka guda biyu kuma kace ya Allah ka bani rahama ka kuma mun gafara to sai su rabu biyu sai wannan ya dauki nan wannan ya dauki nan kamar yadda cikin hadisin da muka karanta faghfir li maghfiratan min indika warhamni ka gafarta mun da wata gafara daga wajenka ta fi kaina to yanzu zai zama gafara wato rahama anan shine in samu abin da nake nema gafara in tsira kuma daga abin da nake tsoro an fahimta ku innaka antal wahhab ya ubangiji kai ne mai bayar wannan jumla ce istinafiya wato sabuwar jumla litta'alil domin ta faɗi wato dalilin da ya sa kai wannan addu'a da ya sa kai addu'an saboda ka san Allah maɗaukakin sarki shi ne alwahhab mai yawan bayarwa wato wanda yake bayar wanda baya yankewa kuma baya da wani tunani akan abin da yake wurinsa zai kare don ya baka saboda haka aka ce innaka sai aka zo da anta wanda anta nan za ka gallamirul wato zamirul fasl ita ko zamirul fasl ana zuwa da ita saboda fa'iloji guda uku alfasl baina sifati wal khabar sannan at-tawkid sannan al-hasl wato aka raba tsakanin mu abin nan sifa da khabari sai kuma dan karfafawa sai kuma iyakancewa da aka ce innaka lallai kai anta kai kadan kannan alwahhab kai ne mai bayar saboda haka kamar Allah madaukakin sarki shi kadan sa ne yake da bayar da ainihin wato kyauta wanda yake mai yawa wato ababin sifa ce lazima ga ubangiji duk wanda ka gan shi a duniya yana kyauta shi ba dole ne wato yayi wannan kyautan abin nufi ba sifa ce lazima da koyaushe aka je da a same shi da ita ba amma ubangiji duk lokacin da aka je masa to Allah madaukakin sarki zai bayar kuma mai yawa kuma ba sai yayi masa iyaka wato inna allaha yarzu kuma ya sha'u bi ghairi hisab Allah ba ya da hisabi cewa baka miliyan 100 ko miliyan 2000 ko biliyan 2000 shi ba ya lissafa ba kawai a baka ne a baka a baka sai ka ce kawai ya ishe ka sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yadu allahi mal'a sahha al-layl wa an-nahar yace hannun Allah cike take na bayar dare da rana ra'aytu ma anfaqa munzu khalaqa as-samawati wal ardi yanzu kuna ganin idan aka ce za a yi lissafin abin da Allah ya taba ma mutane a duniya tun da ya halicci sammai da ƙasai zuwa yau kuna ganin kamar ya bada nawa fa innahu lam yabdi ma fi yadihi sai ce kuma wannan da abin da ya bayar din ba zai rage komai daga abin da ke cikin wato damar shi ba sai ya sa cikin hadisul qudus yace ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum wa jinnakum قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر لكي جماعة لا أعزو سنة قدامة أنه آدم هريم أتارا قوأفيني قد أقوى يفتدى موسى يندو أني أنتي يفتدى موسى كما هي أنا سماتي إن أدي فعل فاسو لكي أفتدى موسى يندو أي كتير أباشي بايرو زي زي فعل بيان دامو saboda bai ma san ta ina ma zai kwaso damuwar mu ce yana da matsala yana da ace duk yanzu karka damu nan ka zo magariyan take wa in dai ita suranta damuwa ne ba ne yanzu ba in kana tunanin nan gaba ma za ka zo dufa ita Allah ya ce duk kun ba ku wanda mutanen duniya duka in tara ku in ba ku Allah ya ce wallahi ba za ku iya rage abin da ke wuri nan ba sai kamar misalin allura in an soma ta agogi aka fitar da ita za ta gwada a rage ruwa to haka Allah ya ce saboda haka in ka lura da mutane a duniya ka zauna ka kalle su ka ga yadda ake struggle kullum ana faɗi tashi ka tafi kasuwa da sassafe ka ga an kawo kaya masu saya masu kaza masu ana ta yi duk waɗannan ba Allah maɗaukakin sarki daga rahamarsa ne ya gutsara musu kowa yake wannan hada-hadan da rana ka je kasuwan ana yi da yamma ana yi wani a ƙasa ɗaya ke ka je can ƙasan ka tafi nan ka je kamfani kaza duk hidiman kuɗi da ake ta yi hidiman neman abinci da ake ta yi duwana na daga cikin dan rahama ne da Allah ya saukar wato ya tsamban mabayi suke tawalwala a cikin wannan rahama ta da a ce rahama da zai saukar da ita a filin kiyama zai kawo wata duka a duniya to da ba za su samu wanda yake da wata ma wata damuwa ba kwata kwata to Allah yake na da rahama ɗari yake ya dauko ɗaya ne ya kawo ta duniya yake da wannan ɗayan ne dabba uwa take tausaya ma ƴarta wato saboda wannan rahama ne ba dai na kore ta taka ta wuce amma tana jin kukan ta sai hankalin ta tashi sai ta neman ta sai ta zo ta samu jikinta ta tsaya wato kafin hankalin ta kwanta yace to 99 na rahama nan din na gurshi sai ranki yamma zan farko ci sai ta an kai kashi ga wutar kawai kai ba karamin shashasha ba wato kawai gashin ka yayi yawa amma Allah madaukakin sarki ya shirya mu zai mu mutane wato gonan da rahama in je har suka tsaya suka bi shi gurgurdan abin da suka iya samu suka aikata Allah zai kau da kai ga abubuwan da suka aikata biya kai ta aljanna Allah ya mu dace saboda haka Allah yake wa in ta'uddu ni'matallahi
la tuhsuha inna allaha la'afurur rahim
Allah yake inda za ku zauna ku diddige nikmomin da Allah yake muku wala ba za ku mata iyaka lai ayi ne kawai sai yasa wani aya da Allah yake cewa wai da a ce mutane yanda suke roƙon alheri Allah yake ba su haka Allah in sun roƙi sharri yake ba su sai da duk mutane sun halaka wato in ka tashi da safe kaga irin baiwa da Allah madaukakin sarki yake wa ɗan adam mutum ya tashi ya samu abin da zai karya ya tafi nan yayi kaza yayi kaza duk waɗannan kullun 24 hours din nan ana baka alherori ne iri daban-daban da to da a ce wai 24 hours din nan a cikin musiba kake kana ganin yadda aida ka tafi jihar har ba za a same ka a ce a 24 hours din nan yanda kake samu waɗannan alherin ka ji daɗi ka more ka zauna a inuwa kai taɗi ka a ce shi kuma duk a fitina kake da zai ka ya Allah ka shine kawai ni na gaji da ni to Allah ya yi mana baiwa lallai in ba mu nazari ba mu tunani game da nikmomin da Allah ya mana wallahi za mu tuna cewa Allah ya cancanta mu mishi godiya ba saboda haka innaka antal wahhab ya Allah kai ne mai bayarwa muna roƙon Allah mu tsoke sarki ya biya mana bukatun mu na alheri rabbana innaka jami
rabbana innaka jami'un في يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد
ربنا يا أبيجم إنك جامع الناس كين نتار متان ليوم لا ريب فيه قوانيني وان باب شكا تكنسا إن الله للي ألا لا يخلف الميعاد ألا ذي صعب الكوث inda yace za a taru to kowa ya shirya dole sai ya ji rabbana ya ubangiji mu innaka jami' ne zan damu ga ismul fa'il ma dai anan bai aikin shi ba sai aka wato aka yi idafan sa zuwa ga annas wato innaka jami'un nas lalle Allah kai ne tara mutane wato Allah madaukakin sarki zai tara mutane a ranar kiyama domin ainihin wato yayi musu hisabi li yawmin gawalini la rayba fihi abun nufi zai tara su a wani lokaci saboda haka alyawm a nan wato yana ishara ne zuwa ga lokaci an gane sai ya zama wannan lamun ɗin wato littaukit ne wato abin nan tana ishara ne zuwa ga lokaci kamar yadda Allah ya ce aqimus salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhura kaga da Allah ya ce aqimus salata sai ya ce ku tsayi da sallah sai ya ce liduluki shamsi ai wato liwakti wato zawali shams a daidai lokacin da rana ta karkace daga kokuwar sama wannan ana kiran ta lamun tauki haka da yake za ta lantu mun nisa a fatallukuhun
nan ya ayyuhan nabiyyu idha qallaqtum nisa فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
عندما الله مدعوك كي سرقية يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لإدتهن كن دلامة تساكبها هاي لإدتهن هاي لوقت إدتهن واتو هو عزيدي لوك واتو عينه إدن سعب النفي تاركين سكين واتو إذا كسك ما تاكر كسك السفنة تكين تاركين sura ko wannan lam da Allah yake naka jami'un nas li yawmin wato Allah madaukakin sarki zaka tara mutane aidi hadal waqti a wannan lokaci yawmul la raiba fihi wani yinin da babu shakka ainihin a cikin ta wato yinin sai ta zo babu kokonto Allah madaukakin sarki zai tara mutane a wannan yini domin Allah baya saba alƙawari cikin wannan aya Allah madaukakin sarki yana bayani akan su ar-rasikun wato waɗanda suke manyan malamai wato bayan sun yi addu'a na abin da ya gabata na cewa ya Allah mu dai mun yi imani muna da yaqini akan cewa duk abin da ka saukar a cikin alqur'ani gaskiya ne kuma ya Allah kada ka karkatar da mu akan wannan imanin da muka yi bayan dama ka dora mu akan shari'a kuma ka ba mu rahama daga wajenka domin kai ne yawan bayarwa ne sai suka zo da wannan zance suka ce ya Allah wato lalle kai fa mai tara mutane ne a wani yinin da babu kokonto a kansa wato kenan wannan yana ishara zuwa ga wato addu'an su na cewa suna roƙon Allah kada ya karkatar da zuciyarsu wato sun yarda akwai kiyama kuma za a yi hisabi wa mutane a ranar kiyama ta yadda za a tara na farko da na ƙarshe don kowa a masa hisabi akan aikinsa wannan yardansu ya sa suka yi itirafi da ranar tashin alkiyama wanda jigo ne a cikin abubuwan yin imani mutumin da duk bai yarda da za a tara kiyama ba wannan ya zama baya cikin imani wato bai yarda da wani kaso ba ko wani abu guda ɗaya daga cikin wato rukunai na imani rashin yardansa da shi kuma ya raba shi da addinin ma gabaki ɗaya to yanzu su sun yarda cewa za a tada mutane a ranar kiyama kamar yadda Allah ya ce kul innal awwalina
wal akhirin lamajmuuna ila miqati yawmin ma'lum
Allah ya ce kul ka ce da su innal awwalina lalle na farko wal akhirina da na ƙarshe lamajmuuna wallahi za a tara su ila miqati yawmin ma'lum zuwa ga wani lokaci wanda yake sananne ne wato Allah ya riga ya yanka shi ya kuma sa masa lokaci dalika yawmun majmu'un lahum nas ranan da Allah zai tara jama'a kenan wadalika yawmun mashhur rana ne da kowa sai ya halarta ba wanda zai ce a wakilce shi Allah ya ce a da kanka za ka saboda haka wannan yake yin nuni da cewa wato mutane za a tara su a wannan fili wato guda daya kowa da yake daga ko'ina zai ji kiran mai kira kuma lallai ne ya tashi wato domin ya je ya amsa wannan kira babu wanda sautin da aka kira shi da shi wato ba zai ji ba ko wani abu ya tsare masa wannan sautin babu abin da zai tsare masa sautin saboda a lokacin kasan an canja ta amma yadda ita ba an sassafa ta zama fili ne daidaitacce babu tudu babu gangare babu bishiya babu dutse ba gida ballantana idan an yi kira ya zanka ce wato baka ji ba saboda haka idan aka shimfiɗa ƙasan nan wato a shimfiɗawa nan ne fa za a tayar da mutane wato su taso zuwa ga filin kiyama kuma ya kuma ruhu wal
malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba
la yashuma yaqul ru banan da malaika jibril da tsaya wal malaikatu da sauran malaiku saffan cikin sahu sahu wato in kun taso kawai za ku ga kawai ana ba ku oda na cewa ai nan kawai kowa ya wuce kawai ga malaiku sun kewaye ko ina baka da daman da zaka fita baka yi wani wuri abu ne hanya ne guda kawai kuyi ta bi kawai ba mai ce maka komai yawma yaqulu ruhu wal malaikatu saffan ranar da mala'ika jibril zai tsaya tunda shi ne komandan su da sauran mala'iku a cikin sahu sahu ana shirye kawai kowa ya tashi ya kullo sai ga kawai an kama hanya shi ma sai ya shiga layi ba ka ce maka komai ba ka ce maka kowa komai domin ba mai magana la ya takallamu ba wanda yake yayi magana illa man azina lakur rahman sai wanda ubangiji ya mata izini ya ce wane muna sauraron kai bayani Allah ya ce wa qala sawab kuma dole ka faɗi daidai ba kai saka kai ƙarya ba saboda haka wannan rana mai girma da nafsi da hankali da fitra wato sun yi nuni zuwa ga cewa dole ne a samu wannan rana domin nafsi dai ya kwada cewa lallai za a tashi rana za a tashi mutane a ranar kiyama to shi kuma hankali lafiyayye dole ne ya yarda cewa ya kamata a samu wani rana da za a yi hisabi ma mutane akan abin da suka yi in dai hankalin yana da lafiya domin bai kamata kawai a tara mutane su zauna a wuri su tashi su watsa kamar kai ne kawai zai ka buɗe makaranta sai mutane zuwa kawai sai su yi ta karatu shi kenan sai su tashi su tashi su watsa babu randa za ka zo ka bincika wannan karatun ya yi ko bai yi ba to ka gane zama wasa kenan. Saura ko ka buɗe shago ko ka zo ka saka mutum ya yi ta zama shi bai san ina da aje ba bai san me ake yi ba kawai shi ya ɗauka cewa ƙarshen shekara ba za a zo a binciki shagon me aka samu na riba me aka faɗi me aka yi kaza ba kawai shi yana zama ne komai aka samu zuwa abin da ya ciniki mai kaza ta zo ya ce cinya biyu ya ci na shayi baya tuna wai ƙarshen shekara sai ƙarshen shekara ya gano an ceto duka wani lissafi duka yi bayani. Sai ce ai ba haka aka yi da shi ba za a ce ai ba ka da hankali ka taɓa gani a kawo mutum a ɗaura shi a kawo ba rabu da shi ba za a ce ba nan da za a zo a binciki na yi musa ai ba zai yi ba ai saboda haka a hankali kawai ya kamata mutane su gane cewa tunda suka zo duniyan nan ya kamata a samu wani rana da za a zo a tambaye su ne suka yi a duniyan nan ku yadda kai ka san cewa a duniyan nan wani ya cuce ka kuma kai baka san shi ba ka zo ka je ta san muka masallaci ya dauke kai baka san wa ya dauke ba shikenan ya tafi ko ta ja kenan a to haka ne kamar ku bai ka dauki na wani kawai to amma ya kamata a ce a gurin da zo a tambaya wa ya dauke ma takalmin nan a nemo shi a ranar da ya sai kuye ba tun da ya dauke maka takalmi yau ka a ranar kayi baƙin ciki saboda haka yanzu ya zo ya ba da ladansa a baka wani ya dauke ma mota kawai shi kenan zai tafi motar nan ta sha kenan tunda ba a same shi ba yan sanda ba su kamo shi ba ba a samu motar ba shi kenan yanzu a ce ta tafi kenan kai kuma ya dai kai hakuri to me fa'idan ka ma ka zauna ka jira ka dauko na wani kawai idan aka za a rinka yi to amma tunda mutane su a hankali sun yadda a hankali ta cewa akwai randa da a zo a musu sakamako akan wannan abin yasa su ba za su taba na wani ba na dauki na su suna jira randa da a zo a nemo waye ya dauka musu nan nan a biya su wannan hankali lafiyayye lallai wato yana da tabbaci cewa wato lallai akwai wani rana za a mayar da mutane zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin a musu hisabi akan abinda wato suka aikata sai sa Allah ya ce innal ladhi farada alayka
innal ladhi farada alayka ana laradduka ila
ke lalle wanda ya saukar maka da alqur'ani wanda ya ta maka aiki da shi dole ne ya mayar da kai zuwa ga wata makoma wato randa da aje a duba mutanen da suke aiki da wannan alqur'ani da kuma waɗanda ba su yi aiki da shi ba mutanen da suka bada lokacin su da jinin su dan kare wannan littafi na alqur'ani da ake kawo jinin ya tafi a banza ku ga gaba fa'idan su sai su ce da su bada kariya ma alqur'ani tunda ne zai iya tafiya haka kawai ba tare da sun samu wani sakamako to haka fitra ta dan adam tana hukunta cewa da za a kyale shi kawai ba wanda ya masa wani bayani to da lallai dan adam a ransa zai ji cewa wato akwai wani ubangijin da ke bauta masa kuma ya kamata ubangijin an je kiyama ya bashi lada tunda da yana wani bauta ma wani ubangiji to ya kamata yana jiran wannan ubangijin wato ya bashi abin nan lada saboda haka kenan dai wannan yake yin nuni da cewa wato dan adam inda za a kyale shi da kansa ya yadda akwai ranar da za a tayar da shi a yi masa hisabi akan abin da ya aikata da Allah la yukhlifu al-mi'ad wato Allah maɗaukakin sarki baya saba alƙawari abinda Allah maɗaukakin sarki wato ya faɗa cewa zai faru to kawai sai dai mutum ya jira faruwansa amma lallai zai faru babu ko kokwanto babu ko shakka ainihin akan faruwan wannan wannan aya tana nuni zuwa ga kudurar Allah subhanahu wa ta'ala wajen tara mutane a ranar kiyama wato Allah ba karamin mai iko ba yanzu tun daga zamanin annabi Adam wato ba a manta su ba duka waɗanda aka haife su a wannan lokacin zuwa yau Allah yana da recording nasu kowa an san lokacin da aka haife shi da lokacin da ya mutu da inda aka bi su mishi dabba ne ta cinye shi an san wanda ta cinye shi ina take ita ma an cinye ta ina take ita ma an cinye ta ta mutu da duk suna nan an yi makifin kowa inda yake ana jiran ranar ne kawai da za a ce ku taso shikenan sai ka ga mutane wato suna tashi na abin mamaki Allah ce fa inna ma hiya zajaratun
fa inna ma hiya zajaratun wahida fa idha hum bisahira
Allah ce tsawa dai nan sai ga mutane kawai kan kasa kowa ya fito kawai a ina ka mutu a ruwa ogo fito dai dabba ne cinye ka fito ta ina za ka fito kai ka sani kawai Allah ce tsawa dai nan kawai kowa ya ci kawai akan kasa gashi nan ya fito kawai ya tashi shi din da ya gade shi ne yanzu abinda ake bukata kawai ya je ne don a yi masa wato ainihin hisabi akan aikin da ya yi wannan yake gwada maka kudura da iko na Allah to ubangiji shi ne ubangiji sannan hikimar Allah a cikin tara mutane ga wannan rana wato ba wani tara mutane da za a yi bayan wannan rana amma an tara su din ba komai za a musu sai dai a musu sakamako akan kowa abin da ya aikata in mutum ya aikata aikin alheri zai gan shi a tare idan ya yi aiki wanda yake na shari nan ma kuma zai gan shi yau mai jima hukum da yau mai jam
yau mai jima hukum da yau mai jam da ni ka yau mutta
gwabun
wa mai yu'min lillahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawzu al-azim walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina ulaika ashabun
Allah madaukakin sarki ya ce yau mai jima'ukum li yawmil jam ranar da Allah zai tara ku a ranar taruwa Allah ce zalika yawmut tawabu wannan ita ce ranar hasara wato mutum zai ga cewa ya yi hasarar rayuwar da ya yi a gidan duniya domin a ranar ana zuwa zai fara tuno abubuwan da ya aikata amma wannan tunanin zai yi amfani ba zai mishi amfani to zai ta tunani ya yi ta nazari na yi kaza na yi wannan sun fi ba iso kansu dama dole in aka ce yanzu ku shiga layi da a yi verification to fa yanzu dole za ka fara tunanin yanzu ne da mai ake tambaya kaza kaza da kanka kafu a iso za ka yi maka kanka verification don da ka je gane cewa lallai baka cika ba ko ka cika in takardar ka na ƙarya ne za ka dudduba kana tunanin yanzu wani ƙarya ma su tunanin rai in akwai wata takardar da baka samu ba yanzu kana ta nazarin yanzu gaban ka ne na faduwa amma ka riga kai kai maka ka hisabi kana jiran dai masu bincikawa ne kawai su kara saka saboda haka dama za ka je a tsorace wani na buga maka tambaya ya karu da dama a ruɗa kai so saboda kai ka zuciya baka cika abin da ya kamata Allah ya ce zalika yawmut tawab wannan yini ne da mutane za su ga sun yi hasara amma yu'min billahi wa ya'mal salihan wanda ya aiki na kwarai ba ya yi imani ya aiki na kwarai Allah ce yukaffir anhu sayyi'ati Allah zai kankare masa kusakuransa wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma Allah zai shigar da shi aljannatakai wanda koramu suke gudana a burbushin ta khalidina fiha abada za su zauna cikin ta har abada zalika al-fawzu al-azim Allah ya ce wannan ita ce rabo mai girma a ce ka gama rayuwarka tuka ka je ka shiga aljanna babu rabon da ya fi shi الذين كفروا وان سنك كافرت وكذبوا باياتنا سنك قدت عليهم لايك اصحاب النار وان سنك انوتا خالدين فيها ثم ذات دوما a cikin ta Allah ya bi sun mus tun da makoma idan ta zama mutane Allah ya kiyaye inna alladhina kafaru
inna alladhina kafaru yanum amwalum wala auladuhum wala شيئا وأولئك هم وقود النار
الله ما لو كنت سألك يا شيء إن الذين كفروا لله وأن سنك كافرتا لن تبني عنهم أموالهم للي بك وينسوا بلاس ولا تدسوب ولا أولادهم كأنس من الله إذا قال الله شيئا ونعم wato ba za su wadata da su komai ba dukiyar da suka tara ko ƴaƴansu inda yanzu ba wai an je kiyama ko kuwa za a yi balle kace ina yanka su shigo gaba ba haka bane in mata kansu suke fama da shi ba kuma kudi aka zo nema ba ballantana ka ce mu je a Najeriya ne duk abin da ya faru mun san mun ba da wani abu za a kyale mu ina wannan kiyama duk ta fi ƙarfin Najeriya la'ika hum waqudun na Allah madaukakin sarki yace irin waɗannan fa su ne makamashin wuta innal ladina kafaru wa wa'inda suka kafirta da abin da ya zama wajibi su imani da shi kuma suka kafir cewa Allah basu yarda da samuwar sa basu yarda da kasantuwar sa ubangiji ko suka kafir cewa ranar kiyama basu yarda da ata da mutane ko basu yarda da mala'iku ba ko da tattafin ko annabawa ko kaddara duk wanda ya kafir cewa ɗaya daga cikin waɗannan ya zama kafiri ya fita a cikin musulunci amma ita imani ba ta yankuwa menene ba ta yankuwa abin nufi ba za a ce to yanzu innan imani da uku a su ne majority a yi hudu su ne majority ko mun imani da biyun ba ma babu da shi a ba yi yiwuwa imani guda ɗaya ne bai kulu na nukumina bi ba'alin wa nakfuru bi ba'alin wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila Allah ce ulaika humul kafiruna haqqan baina su ne tattatin kafiri Allah ya ce mutum ya zo ce na yi imani da uku na kuma bar uku ban yi imani da su ba a cikin rukunan musulunci guda shida ne yake wai nan yana so ya samu wani tsakadaki shi ma yana bai da cikakken imani kuma shi ba kafin da yana wani wuri Allah ya ce mu babu wannan abu ba mu da wani manzila bai na manzila ce ko kai imani ne ko ka zama kafin Allah ya ce wato suna so su riki wani tsakani su wasu na su ba su na Allah ya ce wa'inda su ne asalin kafirai saboda da ka yi imani dole wa'innan rukunan imani shirin ka yarda da su hakanan Allah ya inkari musulunci a fito da nuna bibalin kitabu
afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawma al-qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adab وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
أَلَا تُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ يَنْزُلُ عَلَيْكُمْ كِتَابٌ شَهَادَةُ السَّاشِ لِلْكِتَابِ وَتَرَاهُ رَكَ إِيمَانٌ لِلسَّاشِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ كُنَا كَافِرُ شَهَادَةُ السَّاشِ أَلَا تَفْهَمُونَ جَزَاءَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ne sakamakon wanda ya dace da yayi wannan aikin ba abin da ya dace da shi illa fihim fi dunya sai dai ya samu lakanci a gidan duniya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adab ranar kiyama kai su zuwa ga mafi munin azaba Allah ya kiyaye saboda haka dole ne mutum ya yi imani da rukunan musulmi imanin nan guda shida tu'minu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi sannan kafirai Allah ya ce wato lati guniya an amwaluhu wala auladu min Allah shay. Wanda yana yin nuni da cewa wato mutanen da suka yi kafirci Allah na iya ba su duniya domin ita duniya Allah ba komai bane. Na ba mu wanda ya imani na ba mu wanda ya kafirci. Wani lokaci ma wanda ya kafirci zai ba shi ma ya kuna ka. Domin shi dan zai ci raban sa ne. Kafin ko tun da raban sa dai shi ko ma nawa ya ci ba wani matsala. Domin in ya je shi can ba shi da raban. Kafin ko mu'mini ya kamata ka yi hakuri. Ya abin da Allah ya baka a nan kar ka daga hankalinka domin anan ba komai bane. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la mawdi'u sawti ahadukum fil janna khairun min ad-dunya wa ma fiha. Inda ɗayan ku zai ajiye bulalansa a sanda bulalansa aljanna ko sandansa aljanna to ya fi duniya da abin da ke cikin ta dadi. Kawai wurin ajiyan bulalansa kawai in ka ga wurin wani aikin da aka masa da gold da dinari da azurfa da AC da waye kawai wurin ajiye sanda. To ina inda mai sandan kuma zai zama shi ka ga abin da girma. To saboda haka mutum sai ya yi haƙuri abinda Allah ya ba shi ya yi godiya a kan haka. Saboda haka Allah na iya ba su kuma idan Allah maɗaukaki sarki ya ba su a nan ba shi ne ya gwada yana son su ba. Ula'ika hum waqudun nar irin waɗannan wato su za su zama su makamashi ne wato na wuta. Waɗannan kafirai ɗin su za a rinka wato abin nan hura wutar da su a matsayin kamar makamashi. Kamar yadda Allah ya ce wa anfusakum alaykum nara waquduha an-nasu wal hijara. wannan wuta annar suna ne daga cikin wuta abin nan da Allah mafarkin sarki ya tanadar wanda yake tana da sunaye da yawa kuma kowanne tana da irin nau'uka na azaban da Allah mafarkin sarki ya tanadar sai dai kawai abinda ake so mutum ya sani ita ce wato wuta ta kiyama ta sha bamban da irin wuta ta duniya Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Muslim yake innama fuddilat ala narikum hadha bi tis'atin wa sittina juz'an wato ita wutar duniya na lahira zafinta ya fi na duniya da kashi 69 to kage yanzu kana so gane wannan ya ka dauki gaushi asalin a hannunka tukunna ka ji wannan zafin to in ka ji sai ka rubanya a ce yanzu da wannan zafin zai kai kashi 69 to wani irin zafi ne zama wannan wato zafin da in katin karimar inda wurin yake za ka iya konewa ba sai an jefa ka a ciki saboda kunan da yake ɗauke da shi wannan yake gwada cewa akwai damuwa a ce mutum ya mutu a cikin kafirci ba karamin musiba ba ne ba karamin bala'i ba ne Allah kiyaye mu Allah maɗaukakin sarki ya sa mu shiga da imani lokaci ya yi za mu tsaya na abin da ɗalibai dai Allah shi ba mu ladansa abin da muka yi shi kuskure ubangiji ya taimaka Allah ya sa mu tarayya cikin lafiya.